Alhamdulillah. Guna puji aga Allah Subhanahu wa taala. Da ya ba mana dama ya gabatar mana da wannan lacca mai tarin fa'ida. Muna roƙon Allah Subhanahu wa taala ya saka masa da alkhair. Mu kuma Allah ta'ala ya sa mai aiki da abin da muka ji. Alal haqiqa dama na ambata na ce majali ne wanda yake mai faɗi kwarai da gaske, mabu'i ne wanda yake mai tsananin faɗi, sai dai a fuskance shi ta wani janibi. Malam ya yi kokari ya tsatsakulo daga wajaje daban-daban domin a faɗakar da mu musan halin da muke ciki. Ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da malam ya ambata shi ne ya batu a kayan al-ghazwul fikr, wanda wannan shi ne babban abin da ake cinmu da yaƙi da shi, don sai an yi shimfiɗa tukunna asalin yaƙin yake tahowa. Kuma ko da ba a yi wancan yaƙin ba, in aka ci nasara ta wannan, to ya fi ɓata al'umma. Musulubin da duka suka dimbe gabi ke na tuntuni suka ɓata mana zamantakewanmu tun zamanin da, tun daga Dawlatul Usmaniyya da take taki da aka kawo Kamal Ataturk, har abin da suka yi a sassa Khalijul Arabi da ma Misra gabani, yadda Faransawa da Birtaniya irin abin da suke ghazwul fikri suke amfani da shi. Kuma a yanzu haka abin da suke ta kokarin aiwatarwa kenan. Ko makon da ya wuce akwai wani bidiyo da aka aiko mani, wanda na gani waɗansu daga cikin manya-manya gagga-gagga na duniyar Yahudawa suke ambatawa a janibi guda, bidiyo guda biyu ne. Ɗaya gashi manya-manya sun taru, Senator Netanyahu da dukkansu na duniya, suna ambata irin matakan da suka bi. Sun yi training waɗansu evangelists aƙalla dubanni, sun watsa su a cikin duniya domin su canja wa Kiristawa tunani akan Yahuda, Yahudi. Kuma sai ga wani bidiyo makon da ya wuce an sake turo min, inda shugaban American Jewish Society yake magana da kuma wani babba shi ma da yake Isra'ila, suke magana akan yanzu abin da za su fuskanta akan musulmai ne su canja musu manhaja. Sai ba da misali akan za su fara da Indonesia, saboda ita ce tafi kowace daular musulmai yawan al'umma, tana da musulmai aƙalla ya ce ma miliyan 350 haka da ambata. Ya ce to za su yi kokari su canja musu manhaja, za su yi kokari su juyar musu da littattafan da suke amfani da shi a canja a makarantu. To kaga wannan ghazwul fikri kenan, yana da faɗi. Ko da wannan social media da malai amfani da shi, yana daga cikin irin abin da ake yaƙanmu da shi. Wannan yaƙin mu sani ba wai a duniya baki ɗaya ba, ko waɗannan ‘yan kuntukuru da suke nan ƙasa waɗanda suke tsangwamanmu, su ma suna koyowa ne daga can, kuma ana nuna musu ne amfani ake su ma da su. Wallahi su ma amfani ake da su ba tare da sun sani ba, domin a wargaza mu baki ɗaya. Dama Allah ta'ala ya ambata mana cewa Yahudu ba za su kushe suna yaƙar mu ba har sai sun juyar da mu daga addininmu in sun san dama. Wane irin juyarwa daga addini ba su san ku zama kafirai baki ɗaya ba? A'a, ku zamanto abin da ake cewa nominal Muslims. To alal haƙiƙa wannan su jirkita mana wannan tunani shi ne babban abin da suke ƙoƙarin aiwatarwa. Tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna ƙiyayya, kuma ba su gushe ba suna nuna ƙiyayyar ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani sun nuna mana. Kuma shi ya saka Ƙur'ani ya kira mu akan cewa duk abin da yake na Yahudu da Nasara, Jews and Christians kenan, mu musaba ma aƙidarsu a kowane fanni, a ɗabi'a, aƙida, ɗabi'u, yadda ake gudanar da addini, kada namu ya zama irin nasu. To ma dama muka tsayu akan haka, to mun samu magani na farko kenan. Mu sani yana daga cikin irin ƙalubalen da ake fama da shi, dama duk lokacin da suka samu dama a kanku, in yaskafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Su kafirai in sun san iko a kanku, suka samu wata 'yar dama, to anan ƙiyayyarsu za ta bayyana.
wannan a tarihin musulunci duka an ga haka lokacin da musulunci ya mamaye duniya gabas da yamma in ka tafi gabas har zuwa India zamanin Umar ibn Khattab sahabbai sun shiga idan ka tafi yamma zamanin daula Abbasiya ba ma zamanin daula Abbasiya ba zamanin daula Umayya na banu Umayya musulunci ya tafi yamma yamma har sai da ya shiga kasan Faransa kasan Faransa Spain tana karkashin musulunci Amirul Andalus Abdurrahman al-Ghafiqi sai da ya shiga cikin France tsakaninsa da Paris kilomita 100 kuma lokacin daulatul Umayya ba a ma kafa daulatul Abbasiya ba amma adalcin da musulunci ya shimfida a wannan lokaci da dama da ya ba ma kowane addini yawansu a farfajiya irin ta damar da musulunci ya bayar su kansu suna appreciating har a yau suna ambaton irin masu hankalin su kenan suna ambaton irin adalcin da musulunci yake amma ya al'amarin ya kasance sai suka bayyana wannan shimfidaddiyar kiyayya da cike cikin zuciyarsu da dan ba ban san dama bane a lokacin da ake wannan crusade lokacin da suka kawo yaki cikin Andalus manya-manyan malamai na kurkuba da suka dinga kashewa al'ummomi da suka dinga tarwatsawa littattafa waɗanda suka dinga batawa a cikin kurkuba da Granada sai da ya zamanto watan jini na mutane yana gudana a cikin lariya haka lokacin da suka zo su wato Baitul Muqaddas nan ma irin abin da suka dungayi tarihi ya sattara mun san da abin da suka dinga aikatawa saboda gayar kiyayya in dai kana musulmi to ba sa san ka dama Allah ya ce in sun sami iko akan ka za su nuna musu ta tsananin kiyayya kaga ba su yi waiwaye irin adalcin da musulunci yayi a zamantakewar su ba haka mu ma ka huda a nan kasa a da lokacin da aka fara hidima kai bari a da can lokacin da aka kafa daula Uthmaniya anan Shehu Usman ibn Fudi rahimahullah da shi da waziransa da suka kafa daula daula ta zamanto kusan nozan Najeriya baki ɗaya da wani bangare na cikin Niger kusan jullun Niger ba da wani bangare na Mali har Central African Republic a lokacin yana karkashin daular Uthmaniya ne karkashin mulkin Sokoto yake an shimfiɗa adalci wanda suke masu addinai da ba na musulunci ba ba a tilasta su shiga musulunci ba innama dai an mu'amalance su irin yadda musulunci a ce a mu'amalanci mazusawa musulunci ya shimfiɗa adalci har lokacin da aka zo aka kafa Najeriya da ake ce mata Najeriya idan muka waiwaya za mu ga irin yadda sardauna Allah musu rahama da shi da waziransa irin yadda suka yi adalci a ƙasar nan da yadda suka yi iya bakin ƙoƙarinsu a matsayinsu na musulmai ba su cutar da kowa ba ba su tsangwam kowa ba kuma tarihi ya nuna irin adalcin da suka dinga shimfiɗawa amma a yanzu kaga waɗansu ne daga cikinsu irin waɗancan da aka musu adalcin su kuma su ne suke ƙoƙarin gayyatowa akan a zo a halaka al'umma haddasu saboda su bayyana ƙiyayyan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata tana nan a cikin zukatansu wani abu muhimmi wanda malam ya ambata shine yana daga cikin kalubalen da ake fuskanta a yanzu wato na kokarin wai tarwatsa daular Usmaniya raba musulmi ma'ana raba Bahaushe da Bafulatani da ake ta kokarin yi wallahi ba wani abu bane makida ce ita daula din ne ta Usmaniya Sokoto kalifat da aka kafa domin a tarihin Hausawa su kansu Hausawan ba ba su taɓa samun haɗin kai a dunƙule waje guda ba ya ƙunƙuwa suke a tsakanin zazzau Katsina da makamantansu sai lokacin da Shehu Usmani ya zo shi a ƙarƙashin tutar musulunci aka jaddada zamantakewa ta musulmai aka yi cuɗanya kana a wannan lokaci ne musulmai da wanda yake Bahaushe da wanda yake Bafulatani da wanda yake kowane yare ya zamanto an dunkula waje ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ana biyayya a shugabanci aka samu nizami wanda yake mai kyau irin wanda musulunci yake so ya za a yi a tarwatsa al'umma ya za a yi a kawo tashattuti a cikinsu a kawo baraka irin abinda suke ambatawa divide and rule ba yadda za a yi a tarwatsa mu da muke zo na musulmi a wannan yanki sai idan an kawo mana wannan dasisa da kabilanci. Wannan yana ɗaya daga cikin kalubalen da muke fuskanta a yanzu makircin da aka bullo da shi sabo. Kamar yadda malamin ambata mana dama, daga wannan matakin ne sai a koma wani mataki. Cikin duniya na ɗaya, lokacin daulatul Uthmaniya da take can birnin Turkiya, ma'ana take abin nan birnin Istanbul, a lokacin ita ce take mallakan duniyar musulmi, a nan ne khalifa yake. Su ma a ƙasar Turai suke. So lokacin sai ƙawayen nasu suka ce, mai amfani da propaganda, sai suka ce mai propaganda, sai suka ce mai amfani da ƙarya wajen mu yaƙi abokan gaba, mu ƙaga ƙarya muna watsawa. Sai suka ce, ya kuma za a ƙaga ƙarya a dinga watsa ta, ai duk lokacin da ka faɗi ƙarya mutane sun san ƙarya ne. Sai suka ambata musu suka ce, ƙarya tana zamantowa ƙarya ne a lokacin da aka fara jinta. Amma in aka ci gaba da nana ta ƙarya, ana jinta, an san ƙarya ne, to a hankali, sai take munzalin da za a ganta gaskiya. It's psychological. Haka abin yake. Don haka yana daga cikin makircin da suke yi. Duk wani baƙon abu za a zo a kawo shi, mutane za su kyamaci wannan abin. Amma matuƙar aka jajirce, yanzu ya kawo misali a ƙarshe da polio, yanzu ba a ganin sa a matsayin komi. To haka hidimar gyalan, za a saka ‘yan fim suna sanya gyale suna gaye ana kwaikwayonsu. Tun ana kyamatar abin, masu wa'azi suna ɗan baya-baya, tun suna zafi-zafi har su dawo ana baya-baya, kuma sai a gan shi normal. Kamar yadda matasa suke faɗa, ai normal ne. Shi ke nan kawai sai ya zama normal. To yanzu an san an ci nasara ta nan, to sai a sake matsawa gaba. Da yadda ake kyamatar in an ce wani ɗan luwaɗi ne, ko aka ce wance ‘yar maɗugo ne, yadda ake kyamatar su, yanzu ba a kyamar su haka. Saboda yanzu an kai munzalin da za a zo a social media ana cewa mutum ya fito ya ce shi is gay, wannan ta fito ita ma ta faɗi haka. Su fito suna tallata irin abin da suke, har ma suna faɗan irin yadda suke aiwatarwa. To tun ana kyamata, to har sai a dawo ana ganinsa ba komi ba. To dama wannan hakan suke so. Al-gazwul fikr ya fi tsanani akan a zo a yaƙe ka da takobi. Kamar yadda malamin ambata mana, ai in an yaƙe ka da takobi, iya abin da za a ma a kashe ka ne. Wallam yamut bisayfi mata bi ghayrihi ta'addadat al-asbab wal maut wahidun. In dai ka mutu kuma ai shikenan, ba za a ce a sake tisa gawa ba. In an tisa ta ma shirme aka yi, mutuwar dai da kadantana ita ce ta farko. To amma a yaƙi mutum a kwakwalwarsa, to wannan shine babbar matsala. Ɗaya daga cikin ƙalubale da malamin ambata mana shine social media. Social media nan yanzu an watsa shi a hannun jama'a. Jama'a kowa yanzu yana nan, babu wani, babu iyaka a tsakanin abin da mutum yake leƙawa da abin da yake gani. To taka tsantsan da za a yi, a koyar da yara su ma su yi ƙoƙari su tarbiyyantar da kansu. Musulunci yana da tsarinsa ne da za ka mu'amalanci kowane abu. In har social media za a yi amfani da ita, ya zama ba makawa tun da zamani ya kawo. Tun da zamani ya kawo ba za a yi watsi da ita ba, sai a mu'amalance ta a farfajiyar musulunci. Ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mai amfani da shi don samun mafita daga cikin waɗannan abubuwa shine abin da malamin ambata a sami ilimin addini. Ka kiyayi koyon addini kuma a social media. Duk lokacin da ka ce a cikin social media za ka koyi addini, to a lokacin abin da ake so a cika da shi na yaƙi za a cika da shi. In ana so a kawo maka gurɓani, yanzu waɗanda suke ta tasowa a ƙa'id daban-daban, waɗanda suke tasowa daban-daban, ai da an yi ɗan tatsi ne. Mu mun san ‘yan tatsi ne. Lokacin da Marwa mai tatsi ne ya fito ya yi yaƙi, mun san lokacin da ya yi yaƙi a 1980 a Kano, sannan kuma ya sake yi a 1982 ya yi shi a Maiduguri, sannan aka zo a 1984 aka yi shi a Yola, ya so ya tashi a Kaduna, abin bai tashi ba. Ai mun san irin uslubin da suke bi a wancan lokacin, wani ba zai yarda da su ba. Amma sai aka refining ɗinsa, aka sake masa salo, aka gyara shi yadda kai in ba karatu ne da kai ba, idan aka ambata maka karambaninka ya kai ka buɗe social abin nan social media, ka bude irin waɗannan kana ji kuma baka karatu ba kace baka ji abin da ƴan tatsinin suke faɗa to wai abin da Bahaushe yake faɗa ne wai bunsuru ya tawo barbara sai aka iyo mai ciki to kamar haka wato sai zaman to kai kaje ka kana so ka je wani abu kuma sai a riba ce ka tana sai a dauke ka to a kiyayi shawararan abubuwa da yake na cikin social media karka yadda kace za ka koyi addini ana koyan sa ne a gaban malamai ba laifi bane a cikin social media dan ka bude pagein wani malami da ka aminta da shi kuma aka aminta da shi mai aqida salima kana shawararan karatun sa tamkar ka zauna a gaban sa in zakai fatawa irin waɗannan zakai kamar yadda malam mai ahlar ya ambata mana daya daga cikin abin da kuma zai amfanar da mu mu samu kan da garki daga wannan mai amfani mu ma da social media in positively yanzu kun ga ai da rubuce duk waɗannan munafikan suka dinga yi waɗanda suke abokan zaman mu suka dinga munafurtan mu har shugaban INEC ne yanzu wanda muslim take da yana da kaga ai shine ya rubutu na farko wanda ya soma ta da wannan fitina saboda PhD yake da shi a lo professor ne a lo yayi rubutu wanda ya nuna irin yadda wai ake kashewa duk kisan da aka dinga mana a zangon katab ba mu faɗa ba kisan da aka mana ta fa balewa ba mu faɗa ba kisan da aka dinga mana na gayya a Jos haka kawai ba a ce ba a sha ba ba wanda yake faɗa amma su kuma sai suka kaga ƙarya sai suka watsa ta suka dinga nanatawa sai duniyar kafirai ta yadda da abin da suka faɗa to mu waɗanda suke masu basira ba kowa nace yayi ba amma ya zamanto a samu a cikin musulmai masu ilimi daga cikin musulmai masu iya tsara rubutu a kayan al'amura da suke faruwa tabbatacce a ƙasa na yadda ake cutar da musulmai a riƙa amfani da wannan dama mu ma muna yin rubutu kaga anan mun fuskanci abokan gaba da irin makamin da suka fuskance mu sannan ko mai amfani da addini me nake nufi mai amfani da addini mai kokarin mu samu istiqama wallahi idan mutum bai tsayo akan addini ba duk dabarar da zai yi ba zai samu nasara akan abokan gaba ba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu lokacin da aka sami futuha aka yi ta futuhat dinna lokacin da ma abun ya kai karshe har ya zamanto Baitul Muqaddas a karkashin Abu Ubaidah ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma aka samu nasara a karkashin rundunar sa aka ci Baitul Muqaddas masallacin Qudus yazo hannun musulmai su waɗanda suke kula da shi shugaban Yahudawa da Kirista suka yadda suka bada da yazo shi akwai wani mashhurin bayanin sa da ya ambata yace nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mahma btagayna al-izzata fi ghayrihi azallana Allah mu mutane ne waɗanda Allah ya ba mu ɗaukaka ne a dalilin riko da musulunci a duk lokacin da muka ce zamu nemi ɗaukaka ba ta musulunci ba to Allah zai kaskantar da mu dan haka muna kira ga shugabannin mu waɗanda suke musulmai ƴan siyasa ne ƴan wane ne to sami istiqama sayu akan addinin Allah wallahi su sardauna da har yanzu ake magana akan su ba komai ba su ɗaukaka ba a lokacin a zikwe PhD ne da shi a lokacin awalo master's degree ne da shi alo amma Ahmad Bello diploma ne da shi tafawa kalewa diploma ne da shi duk cikin su ba mai degree amma sai suka kada waɗancan hamsha kan ƴan boko me yasa ko ina za su je su da rawanin su za su je da alkabbar su ko ingila za a je ba sa kunya carbun su yana hannu suna ja in lokacin sallah yayi za su ce lokacin sallah yayi za su yi sallah ba sa kunyar addinin su kuma sun rike amana kuma suna iya bokin kokarin su imtisali sai Allah ya ba su daukaka waɗancan din suka raisa yadda za su yi da su sai suka resortin su ce kashe su kawai kuma har yanzu ambaton su ba a daina ba su kuma waɗannan da suke da ilimin suke da dabarbarun da suke watsi da addinin Allah yanzu sai suke fama da kaskanci don haka ƴan uwa musulmi waje ne wanda yake mai faɗi abinda malai ya ambata mana don Allah mu yi kokari mu rike shi a matsayin abinda zamu tabbaka yanzu an dan haskaka mana wani janibi a gurguje malai ya ambata mana kuma a dunkule kuma ya ba mu matakai kowa ya je shi ya samu wannan abin nan kasai din ya sake bitan sa ya ji batutuwan da malai ya faɗa sannu a hankali ya je su a hankali ya dauki darussan da aka ambata kalubalan da kuma hanyoyin da za a samu mafita muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji ya isar mana a abin da muka gaza muna roƙon Allah ya ba mu istiqama, Allah ya daukaki wannan addini namu ya kare mu daga sharrin makiya waɗanda suke gida da waɗanda suke waje. Zan mai da abin batu zuwa ga shi Malam Nasir Mustafa. Ina ga a cikin tambayoyi akwai tambaya guda ɗaya wanda